أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله سوراو بركم ردري بركم رساكي سادوا أتكم ونشيري من البركة شير مغا باتانا غري شير دا كما يدوك سني يكي كاومنا من يمالوما لقو إنا نسلسن ونن قسامي البركة domin kawo mana tarihin magabatan wannan al'umma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda idan kuna tare da mu mako na 10 kenan chief da muke tare da babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Limo malami a Jami'ar Bayero tsangayar harkokin shari'ar tsangayar addinin musulunci da harkokin shari'a yake mana tarihin babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ibn Affan idan ba mu manta ba a wancan makon mun fara da futuhat ma'ana garuruwan da aka bude imma ta yaki ko kuma ta sulhu a lokacin halifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu mun ji da yadda komandoji daga sassan barukokin sojoji da sayyidina Usman ya kafa mun ga irin gwagwarmayar da Abdullah ibn Amir yayi wanda shine komanda a Basra mun ji irin gwagwarmayar da Sa'id ibn As yayi shi kuma wanda shine komanda a Kufa mallan ya fara taba mana babban komanda na bangaren Sham wato Habib ibn Maslama al-Fihri irin gudunmuwa da ainihin na nasara da aka samu a ƙarshen komandancin sa to Allah madaukakin sarki ya ƙara wa waɗannan sahabbai albarka Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a aljanna a wancan lokacin mun zo gaban nan lokaci ya iske mana mu sauraro ina farin cikin sanar da kai cewa a yanzu muna tare da Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Limo a wannan zaure domin dorawa akan wannan mawdu'i mai albarka aka maka Allahu mai sauraro ne muka baka da zuwa
yawa sannu
mare idan ban manta ba wannan shiri na magabata na gari kwamitin alhawari su suke daukar nawan kawo muku aka maka Allahu sai mu dora
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun fara magana game da sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu shine farkon wanda ya fara ba da dama a yi amfani da jiragen ruwa wajen fita kai harahare da kuma kokarin kawo wato kariya ga kasa ko daula ta musulunci a wannan lokaci Muawiya ibn Abi Sufyan lokacin yana sarki a Sham ya matsa wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu akan cewa ya kamata a yi amfani da jiragen ruwa wajen a ba wa musulmi kariya da kuma shiga a kutsa a shiga cikin kasashen Rumawa. Har yana gaya masa ko yana sifanta masa cewa wato garuruwan Rumawa kusa suke da garin Hims wanda yake cikin kasar Syria ko kasar Sham. Har yana ce masa wata alƙarya daga cikin alƙaryu na Hims mazaunanta sukan ji haushin karnukan Rumawa da kuma charar zakarinsu. To wannan abu ya kusa ya kama zuciyar sayyidina Umar sai ya rubuta wa Amr ibn al-As cewa ka sifanta mun yadda teku yake da kuma wanda ya hau wato abin hawa a cikin teku ce domin ina san in ji cewa na yi amfani da wannan damar. Sai Amr ibn al-As ya rubuta masa cewa inni ra'aytu khalqan kabiran yarkabuhu khalqun saghir irrakana kharraqa alqalba wa intaharraka azaga alqulub yazdadu fihi alyaqinu qillatan washakku kathratan hum kadudun ala ut immala ghariqa wa innaja bariqa. To shine ya rubuta masa waɗannan kalmomi yana sifanta masa yadda teku yake da wanda ya shiga cikin teku cina gan shi wata halitta ce babba amma ga wadan kankanin halitta a kansa in ya tsaya baya tafiya wato ko kuma baya tunkoro baya wato igiya sabata tunkoro yace to zai tsorata kuma zuciya in kuma ya motsa zai dumauta hankali a cikin sa ne yaqini yake ƙara karanci kuma shakka take ƙara yawa naga mahayansa kamar kadudin ala'ud kamar wato tsuntsa binnan ce tsutsa ce akan kara ci in karan nan ya karkace to sai a nitsi, idan kuma aka samu aka tsira to nan ne za a yi farin ciki a yi walwala. To lokacin da Umar ibn al-Khattab ya karanta wannan bayani na Sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma, sai ya rubuta, sai Sayyidina Umar ya sa a rubuta wa Muawiya cewa ko kusa kada a kuskura a ce za a gwada shiga cikin ruwa. Har ma yake ce masa wallazi ba'atha Muhammadan bil haqqi la ahmilu fihi musliman abadan wa tallahi la muslimun ahabbu ilayya mimma hawati ar-rum fa iyyaka an ta'rid li wa taqaddamta ilay wa qad taqaddamtu ilayka wa qad alimta ma laqiya al-ala minni wa lam ataqaddam ilayhi fi dhalika. Rubuta masa waɗannan maganganu wanda cike yake nuna masa cewa ko kusa kada ya kuskura ya ce zai yi amfani da jiragen ruwa wajen kai farmaki ko kuma wajen kutsawa a shiga ƙasashen Rumawa. Yake ce masa na rantsi da wanda ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya, kita ba zan yarda in dora musulmi ko in saka musulmi cikin teku ba har abada. Yace wallahi ya ni musulmi ya fi soyuwa gare ni sama da abinda duk yake cikin ƙasar Rumawa, abinda ƙasar Ruma ta kunsa gaba daya. Dan haka daga dai lokacin dai ya tsayar da shi kan cewa kada ya sake wannan tunani. To amma wannan tunani bai gushe ba, yana yawo a kwakwalwar Amr ibn al-As, wato bai gushe ba yana yawo a kwakwalwar shi
Muawiya.
Bai gushe ba yana yawo a kwakwalwar Muawiya har wato lokacin da kicewa bai gushe ba yana yawo a kwakwalwar Muawiya har lokacin da Allah ta'ala ya sanya khalifanci ya dawo ga hannun Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. A lokacin ya dawo da wannan magana ya ci gaba da kawo ta cewa ya kamata dai a yi amfani da jirgin ruwa wajen wato yaƙe-yaƙe. To shine Sayyidina Uthman ya rubuta masa cewa na fa ga yadda kuka yi da Sayyidina Umar lokacin da ka neman shawararsa. To shine Sayyidina Muawiya ya sake rubuta masa da yana nuna masa cewa abin akwai sauki ba yadda ake tsammani ba, abin da sauki ba yadda ake tsammani ba, za a iya zuwa wato a yi amfani da ruwa musamman a isa zuwa ga kasar Cyprus, wato ita ce Cyprus. To shine Sayyidina Uthman sai ya rubuta masa cewa yake ce masa in har za ka ɗauki matarka lokacin da za ku tafi, in za ka ɗauki matarka ku shiga ruwan da ita to na maka izini, amma idan ba za ku tafi da matarka ba to ban maka ba. Wato Sayyidina Uthman ya ɗauki matar, Sayyidina Muawiya ya ɗauki matarsa shiga ruwa, wanda yana nuna cewa shi Sayyidina Uthman yana da garanti, Sayyidina Muawiya yana da garanti cewa abin ba haɗarin da ake tsammani a cikinsa. Shi amma in ba zai yi haka ba to shi ma yana ganin akwai wani haɗari, sai ya ce to in har ka za ka iya ɗaukan matarka ku shiga tare to na yi maka izini, in ba haka ba to kada ka abin nan. To sannan Khalifa Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya sake kafa masa wani sharadi, ya ce da shi to kada ka ce sojojin da za su tafi wannan, wato za su yi wannan fita, kai za ka zaɓo su ko ka ce za ka yi ƙura'a, wanda duk ya ɗau ƙura'a ta ya fita sai ya fita, wanda kuma ya ɗauko ba shi ne za a ƙyale, sai aka ba su zaɓi, wanda ya ga zai iya fita a shiga cikin tekun da shi, shi kenan sai a tafi da shi, wanda kuma ya ce ba zai iya ba to shi kenan ka ƙyale shi. Lokacin da Muawiya ya karanta wannan wasiƙa ta Sayyidina Uthman sai ce to insha Allah zai ya ƙara samun wato nishaɗi na yin amfani da jirgin ruwa domin ya tsallaka zuwa garin ko ƙasar Cyprus. Saboda ya umarci waɗanda suke wato gabar teku na cewa su gyaggyara abubuwan hawa, wato jiragen ruwa da ake da su, su kawo su kan gabar ganuwar Akka a cikin Palestine kenan, wato zama nan ne tashar jirgin ruwan da za a amfani da ita wajen ɗaukan sojoji zuwa ga zuwa Cyprus. Domin a wannan lokacin Sayyidina Muawiya ya sa an gyara gurin a mai da shi ya zama na kamar shi ne tashar jirgin ruwa wanda za a yi amfani da ita wajen fito ɗin musulmi ko sojojin musulmi zuwa ƙasashen ƙetare. Don haka Sayyidina Muawiya ya tanadi dukkan jiragen ruwan da ake bukata domin daukan wannan sojoji wadannan sojoji wadanda su fita yaki kuma kamar yadda muka ce aka mai da Akka Akka tana cikin Falastin a yanzu aka mai da ita ita ce kamar tashar jirgi nan da jirgin ruwa wanda daga nan ne za a rika tashi kuma a wannan guri akwai ababen wato jiragen ruwa da yawa kuma da ya tashi fita ya fita da matarsa Fatiha wa Fakhita bintu Qurza Fakhita bintu Qurza wacce tana daga cikin matansa sannan shi ma Ubadah ibn Samit sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba yana cikin sojojin da suka bada kansu cewa za su yi wannan tafiya shi ma ya dauki matarsa Ummu Haram bintu Bilhan tare da shi a wannan yaki ita Ummu Haram ita ce ma'abuciyar kissan nan mashhuriya da aka rawaito daga Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga wajen Ummu Haram bintu Bilhan ba shi abinci kuma ita mata take ga Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajenta ya ci abinci ya kishingida ya yi bacci sannan sai aka ga ya farka yana dariya sai ta ce da shi me yake sa ka dariya ya Rasulullah sai yake ce mata nasum min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna sabaja hadha al-bahr mulukan ala al-asirra aw mithla al-muluki ala al-asirra wato take ce masa wasu mutane ne daga al'ummata wanda aka nuna mun su sun fita mayaka domin daukaka kalmar Allah sun hau tsakiyar wannan tekun mulukan ala al-asirra suna sarakuna akan karagun su ko kuma tamkar sarakuna akan karagun sarauta su take cewa ya Rasulullah ka roki Allah ya sanya ni cikin su sai manzo Allah ya mata addu'a sai kuma kwantawa bacci sai ki dauke shi sai ya farka kuma yana dariya take cewa me yake sa ka dariya manzon Allah sai sake faɗa mata irin waccan maganar da ya faɗa wasu mutane ne daga al'umma ta aka nuna mun su sun fita yaki fi sabilillahi suna hawan wato suna shiga tsakiyar teku ka gansu kamar sarakuna akan karagun sarautar su to shine sai ta sake cewa ya Rasulullah ka roki Allah ya sa ni a ciki ya sani cikin su sai manzo Allah ya ce da ita anti min al-awwali kina dai cikin na farko to a wannan lokaci ta shiga cikin wannan abin nan ta shiga cikin wannan runduna wanda zamanin sayyidina Muawiya kamar da hadisin yake cewa ta fado da kan dabbata lokacin da take kokarin hawa kuma dabbata ta kata har ta rasu ana to duk da cewa Muawiya radiyallahu ta'ala anhu bai tilasta wa mutane kowa da kowa sai ya fito an tafi wannan fita ba amma duk da haka aka samu mutane masu dimbin yawa wato musulmi masu dimbin yawa da suka kawo kansu domin su zama cikin sojojin da za a wannan fita da su wanda yake nuna maka yadda duniya ba ta zama komai a idan wato waɗannan musulmi na farko ba wato basu damu da ita ba a duk da yadda gashi nan tana ta bude musu kofofinta kuma a lokacin ana ta samun cin galaba ana shigo da garuruwa da yawa a cikin hauza ta kasar musulmi sannan ana ta cigaba da samun ganima amma wannan da bata sa musulmi sun wato saki jiki ba sun nuna su yanzu duniya kawai suke so su ci duk da wannan hadari ne da Laraba suke tsoron sa a lokacin amma gashi da yawa an zo an baraka wannan yana nuna cewa musulmin farko sun samu tarbiya cewa abinda Allah ta'ala ya tanada musu a wajensa ya fi musu alkhairi kuma shi ya fi wanzuwa kuma suna ji a jikinsu cewa Allah ta'ala ya zaɓe su ne domin su taimaka wa addininsa domin su tsayar da adalci domin su yaɗa ɗabi'u na ƙwarai sannan kuma su yi aiki wajensu ga cewa addinin Allah ya yi rinjaye a kan dukkan wani addinin da ba shi ba kuma a zuciyarsu suna jin cewa wani aiki ne da Ubangiji ta'ala ya dora a wuyansu saboda shine aikin su na gaske wanda ya kamata su yi kuma wannan fita da za su yi domin yada addinin Allah wata hanya ce da za su samu yarda Allah subhanahu wata'ala don haka idan har suka nuna gajiya wasu suka yi wannan aiki suka yi zaman su to Allah ta'ala wato nasarar da yake ba su a duniya zai rike ta kuma zai haramta musu samun yardarsa a ranar gobe kiyama da kuma wannan shine babbar wato asara wacce ke mabayyana saboda haka musulmi suka fito kwansu da kwarkwatar su kowa yana son yaga cewa an rubuta shi cikin wannan runduna da za ta fita kuma za ta shiga cikin teku saboda haka suka yi ta gaggawa kowa yana son yaga ya samu jirgin ruwan da zai shiga tana yiwa wasu daga cikin su ma sun samu labarin hadisin Ummu Haram sun ji kuma irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan runduna da yadda ya farin ciki da ita har ya tashi yana dariya da cewa kuma ga irin hai'ar da Allah ta'ala ya nuna masa su to wannan watakila wasu daga cikin su wannan hadisin ya je gare su da haka suka fito cikin wato shauki su ga cewa sun samu nasibi a wannan hadisi sannan kuma wannan yana ƙara gaskata wato gaskiyar annabcin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bada labarin wani abu kuma gashi yanzu gashi yana tabbata to wannan duk an fara shi ne lokacin sanyi ya wuce an shigo lokacin zafi a shekara ta 28 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na musulmi suka tafi aka je wannan tasha jirgin ruwa da take akka aka hau jiragen ruwa aka nufi Cyprus kafin aje an yi sansani a wani dan tsibiri da ake kiran shi Assal kafin a karasa can wanda anan ne Ummu Haram ta zo ta hau dabbarta da dabbar ta firgita ta jeho ta kasa wata take mata wuya ta mutu saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kina cikin na farko amma baki a cikin na biyu saboda haka anan musulmi suka yi mata jana'iza aka burne ta akan wannan tsibiri dan ta zama wata alama ce da take nuna yadda musulmin farko suka sadaukar da rayuwarsu wajen daukaka addinin Allah kuma ita kabarinta kasan shi da kabrul mar'atis saliha kabarin matan nan ta Allah wanda kuma yake nuna irin yadda su kansu mata suke da wani abu da suka bayar mai tsada kwarai da gaske wato rayukansu wajen ganin addinin musulunci ya kankama Sayyidina Muawiya yayi taro da abin nan sahabbansa wato mutanen abokansa abokan shawararsa daga cikin su akwai Abu Ayyub Al-Ansari Khalid ibn Zaid akwai Abu Darda akwai Abu Zar Al-Ghifari akwai Ubadah ibn Sabit
suna
ciki akwai Wasila ibn Al-Asqa da Abdullah ibn Bishr Al-Mazini da Shaddad ibn Aws ibn Thabit da Al-Miqdad ibn Al-Aswad da Ka'ab ibn al-Habr ibn Mata da Jubair ibn Nufair al-Hadrami duk waɗannan zaka ga sunaye ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna tare da Muawiya a lokacin da aka yi wannan fita da yayi shawara suka zauna suka tattauna cewa yaya za su bullowa wannan al'amari to lokacin suka yanke shawara cewa su aikawa mutanen Cyprus mutanen Cyprus su gaya musu cewa ba su zo dan kawai su yake su kwace musu tsibirin su ba abinda suka zo su yi shine su kirawo su zuwa ga addinin Allah sannan kuma su samarwa da daular musulunci a Sham wata kariya da zaman lafiya wato da aman da tsaro saboda tanan ne Romawa Byzantawa suke amfani da ita Cyprus a matsayin wata tasha wanda anan ne idan suka kawo wa musulmi hari za su koma su huta a nan ne za su tsaya su yi guziri su nemi abinci idan abincinsu ya yi karanci ya yi kaɗan saboda haka sai zama na wannan tsibirin yana barazana ba ƙarama ba ga daular musulmi a Sham saboda haka kamar wannan tsibiri shi ne babban haɗari ga ita wannan daula saboda haka idan musulmi suka samu nutsuwa cewa mutanen wannan tsibiri sun ba su haɗin kai kuma sun so zaman lafiya da su za su zauna da su lafiya to wannan abu ne da zai tsara nutsar da musulmi da suke kan wannan iyaka idan kuma har ba su ba da haɗin kai ba to za su ci gaba da zama barazana da hatsari mai tsanani wato mai ban tsoro ga su musulmi to haka suka aika musu cewa ga abin da ya kawo su kuma ga manufarsu ba wai sun zo dan kawai su kwace tsibirin su bane a ga abin da suka so za su musulunta in ba su musulunta ba to wannan haɗin kan da suke da Romawa suke samu ta bangaren su a daina samun shi dan su ma su zauna lafiya to sai dai mazauna wannan tsibiri ba su miƙa wuya ga waɗannan mayaka ba kuma ba su yadda sun bude musu garuruwan su ba sun ma shiga cikin babban birnin garin sun yi wato sun kulle kansu sun tsare kansu saboda haka suka fitowa su ba suka fitowa su fuskanci ma musulmi ko su ce za su yi fito na fito da su abinda suke jira a lokacin shine rumawa su kawo musu dauki tunda su ne suke amfani da su su kawo musu dauki dan su ba su kariya su kori musulmi wadanda suke ganin kamar za su zo ne su kawo musu hari kasar su to amma hakan bata faru ba rumawan ba su kawo musu wani dauki ba to lokacin da musulmi suka matso kusa da wannan babban birnin garin abin kasar Cyprus wanda shine Constantina lokacin da suka zo sai suka samu mutanen garin sun shiga gari sun sa kwado sun rufe gano kofofin ganowin gari sai musulmi suka yi musu kofar rago suka yi musu kawanya saboda haka babu wanda zai fita babu kuma abin da zai shiga to wannan ta sa suka nemi ayi sulhu su mutanen Cyprus suka nemi musulmi ayi sulhu to shine musulmi suka yadda ayi sulhu kuma musulmi suka gabatar da sharuɗan su na wannan sulhu suka faɗa musu sharuɗan su su ma mutanen Cyprus din suka faɗi sharuɗan su cikin sharuɗan mutanen Cyprus abinda sharuɗan suka kunsa shine kada musulmi cikin sharuɗan da su gindaya musu sun gina musu sharuɗin da zai hada su faɗa da rumawa saboda fa su wato ba ƙarfi ne da su ba ba su da ƙarfin da za su iya fuskantar daular Roma su yi faɗa da ita ba su da ƙarfin da za su yaƙe su ba su da yawan sojojin da za su yaƙe su ko makamai don haka duk sharaɗin da musulmi za su gindaya musu to kada su dinga musu sharaɗin da zai hada su faɗa da Roma amma sun yadda a yi sharaɗi to shine musulmi suka ce to mu ga sharaɗinmu na ɗaya
wannan sharaɗin musulmi ne
yawwa su wannan sharaɗin musulmi ne su waɗancan sharaɗin su dai duk sharaɗin da musulmi za su maka a kawo sharaɗin da zai hada su faɗa da Roma to musulmi a lokacin suka ba su sharuɗa kamar haka na farko za su yi sulhu da su amma idan wasu mahara daban suka kawo wa tsibirin yaƙi ba za a nemi musulmi su shigo wajen ba su kariya ba wato musulmi ba su shiga sharad ba su shiga sulhu da su ba don su ba su kariya daga wasu maharba idan sun kawo musu yaƙi na biyu mazauna wannan tsibiri za su rika sanar da musulmi irin take-taken maƙiyansu rumawa idan sun ga wata alama da take nuna cewa akwai wani shiri na a kawo hari kasar musulmi to za su ba su labari cewa fa ku shirya don mun ga take-taken rumawa sannan na uku mazauna wannan tsibiri na Cyprus za su rika wato za su biya duk shekara za su biya musulmi haraji na dinari 7,200 za su ba da haraji na dinari 7,200
duk shekara
sannan na hudu duk sanda musulmi suke bukatar kutsawa cikin kasar Byzantine Rumawa su kai hari to za su bi ta kasar su wuce to za su bar kasar su ta zama hanya ce da za a iya bi a shiga cikin kasar Rumawa sannan sharadi na biyar shine na karshe ba za su taimakawa Rumawa ba yayin da Rumawa suka taso za su yaƙi musulmi kuma za su nuna wato Rumawa asirin musulmi ba waɗannan su ne sharuɗin da musulmi suka kafa musu shi daga lokacin suka dawo musulmi suka dawo garin Sham to wannan fita da aka yi tare da Muawiya da waɗannan sahabbai ya nuna aka je aka dawo kuma lafiya ya nuna kenan musulmi yanzu suna da ƙarfin da za su iya shiga wato suna da sojojin da za su iya yaƙi ta ruwa gashi an shiga kuma an dawo kuma wannan ya nuna cewa dukkan wani yaƙi wanda za a yi shi ta irin wannan hanya to musulmi sun samu wata dama da suka yi wa kansu training da za su iya fuskantar Romawa lokacin da za su zo yaƙar Sham ko lokacin da za su zo yaƙi Iskandariya Muawiya ibn Abi Sufyan ya sanya wani komanda wanda shi zai rika wato shi zai jagoranci babban jiragen ruwa wato kana ita komandan komandan sojojin ruwa a Sham, komandan sojojin ruwa a Sham, tunda yanzu duk abin da ake magana bangaren Muawiya ne lokacin kuma yana rike da Sham. Saboda haka sai ya nada wani da ake kira Abdullahi ibn Qais al-Jasi, Abdullahi ibn Qais al-Jasi wanda halif ne na kabilar Fazara, ya zama shine babban komanda na sojojin ruwa a Sham. Shi wannan Abdullahi ibn Qais al-Jasi yayi yaƙe-yaƙe lokacin zafi da lokacin sanyi, akwai hare-haren da suka kai a lokacin sanyi, akwai wanda suka kai a lokacin zafi, ce ya kai hare-hare sun kai 50, kuma duk cikin yaƙe-yaƙen nan 50 ba soja ɗaya da taɓa nutsewa, akai asararsa a cikin ruwa, ba a taɓa kuma samun matsala ba, aje a dawo har sau wato 50. Yana roƙon Allah Ta'ala cewa Allah Ta'ala ya bashi lafiya da sojojinsa, wato kada ya zamana an samu matsala tare da sojojinsa a ƙarƙashin jagorancinsa, kada wani daga cikinsu ya haɗa wata musiba a ƙarƙashin jagorancinsa. Kuma Allah Ta'ala ya ji addu'arsa har ya kasance lokacin da Allah ya nufin zai jarrabe shi shi da wata musiba, sai ya zamana Ubangiji Ta'ala ya kaddara shi kadai ya fita a cikin wani dan karamin kwale-kwale na ruwa domin ya je ya dubo ya ga irin abubuwan da wato wainar da makiya suke toyawa, maimakon ya tura sojoji sai shi kadai ya fita a shigarsa irin ta shiga ta dan kasuwa ba shiga ta mayaki ba. Saboda haka sai ya je wata tashar jirgin ruwa ta Rumawa, sai ya iske masu bara haka masu roƙo a cikin tasha ɗin a wannan guri, sai ya rika ba su sadaka, Rumawa ne ba musulmi ba ne, kiristoci ne, sai ya rika ba su sadaka. Sai wata mata daga ciki da ta karɓi sadaka sai ta ruga ta shiga gari, sai take cewa mazajen garin, kuna son ku kama Abdullahi ibn Qais, to kuna son ku kama shi?
Ta gane shi.
Sai suka ce da ita yana ina, sai ta ce yana tashar jirgin ruwa. Sai suka ce da ita ke maƙiyar Allah, ya aka yi za ki gane Abdullahi ibn Qais, saboda sunansa ya bazu saboda hare-harensa da ya ta kaiwa, ya kai hari, kuma duk harin da zai je ya kai za a dawo lafiya, babu wani wanda aka taɓa kamawa ko aka ji wa rauni ko aka kashe. Saboda haka ba sa zaton cewa wannan mutum a cikin sauki haka wai wannan mata za ta gan shi a tashar jirgin tashar jirgin ruwansu yana yawa har yana sadaka, sai take ce musu ta gan shi a tashar jirgin ruwa. Suka ce ke maƙiyar Allah, ta yaya za ki gane shi? Sadaka musu tsawa. Ta ce ku ne ba za ku iya gane bawan Allah nan ba, Abdullahi ibn Qais, ku ne ba za ku iya gane Abdullahi ibn Qais ba. Sai suka tafi, suna tafiya ko sai suka yi kansa suka shiga fada da shi, ya shiga fada da su har aka suka ci karfinsa har suka kashe shi. Wanda ya tuka jirgin ruwan ya samu ya gudo shi ya kawo labari cewa ga abin da ya faru. Saboda haka a lokacin mabiyansa suka ji labarin cewa ga ma abin da ya faru ya fita shi kadai, amma kuma har an kashe shi. To shi ne a lokacin aka zaɓi wani wanda zai zama shi ne komandansu a lokacin, shi ne Sufyan ibn Auf al-Azdi. Saboda haka shi kuma sai ya fita ya yaƙi wannan mutane, ya zama na yana ma ya kasance yana ɗan kausasawa ga su sojoji wajen umarni da hani, yana faɗar baƙan magana. Sai wata kuyangar shi Abdullahi ibn Qais sai take cewa sai take kiran wato kamar mun yi rashin Abdullahi. Sai yake take ce masa ba haka yake yi ba lokacin da ya fito yaƙi, wato ba kausasawa yake yi ba lokacin da ya fito yake fitowa yaƙi, kuma duk wani abu in ya taso na tashin hankali to yana sawa a ransa cewa Allah Ta'ala zai kawo buɗi, zai kuma kawo abin nan. To wannan shi ne ƙarshen shi rayuwar Abdullahi ibn Qais al-Jasi. An tambayi ita wannan mata wacce ta nuna shi, shi ke ya aka yi kika fahimci cewa shi ne Abdullahi ibn Qais, har kika nuna wa mutane ki cewa gashi can sai ta ce cewa ya fito a matsayin attajiri kamar wani dan kasuwa ne shigar sa irin ta yan kasuwa yayin da na roke shi da ya tashi min kyauta sai mun ce ta sarakuna ba irin ta yan kasuwa ba saboda ka sai na san cewa shine Abdullahi bin Qais saboda ka wannan shine abinda ita tai amfani da shi zakain da tai amfani da shi tajiri ba zai irin wannan ba
me bambancin sadakar ko kuma kyautar sarakuna da ta yan kasuwa a
kan wannan yan kasuwa ba za su saki jiki da sarakuna za su yi ba sarakuna yadda suke bayarwa wato kyauta ce ta isa kyauta ce ta isa shi kuma attajiri zai bada ya abinda ya san cewa ba zai taba jarin su ba su wadannan ba wannan tunanin musamman a wancan lokacin ba wai yanzu ba yanzu wasu su yan kasuwan su kan sarakuna ne to ka duba ka ga lokacin da Allah ta'ala ya soma wannan bawan Allah ya yi shahada sai ya ba shi wata dama a cikin wani yanayin da sauran musulmi ba su cutu ba shine shugaba shine komanda inda a ce a cikin gumurzu aka kashe shi to za a samu baraka za a samu ci baya sosai a cikin tafiyar wannan abin nan sai ya gasance ya fita shi kadai yana zai don ya sa ido ya kuma duba ya ga irin wato kai kawo na makiya ya ga yaya suke rayuwa to har aka samu wannan mata mai kaifin kwakwalwa a wannan gari har ta gane shi gashi kamar nan sa irin na 'yan kasuwa amma kuma yana kyauta irin ta sarakuna ta gane cewa lalle wani alama ce ta shugabanci wacce a zahiri ba ta bayyana amma kuma a wajen mu'amala ta bayyana su ta fahimci cewa wannan shine babban komanda na musulmi wanda ya kada musu hankali ya tayar musu da hankali ya dimauta su kuma mu duba mu ga yadda shi wannan bawan Allah shugaba yadda yake nuna kirkinsa da tausayinsa har ma ga waɗanda ba musulmi ba wanda ya ja har wannan matar ta fahimce shi ta fahimci matsayinsa to idan Allah ta'ala ya riga ya zartar da wani abu to ko ta yaya sai ya faru aka kawo masa hari kuma ya samu wannan shahada wannan yana bawa shugabannin musulmi wani misali ne yadda za su yi mu'amala da jama'ar su yadda za su yi mu'amala da kuma abokan fadan su da abokan gaban su yadda za su zauna da su ce wanda wannan shi zai taimaka musu su samu manyan nasarorin da za su samu a rayuwar su kuma su zama abun koyi na kwarai ga waɗanda za su maye gurbinsu duba mu ga wannan mutum shi kadai amma ɗorawa kansa wato fita ya je ya tattaro bayanai da wani aiki ne da ake ba ma wasu amma shi ya ɗauka ya ɗorawa kansa bai ba wa sojojinsa ba shi kadai ya fita wanda ya je ya sa kanshi cikin abokan gaba wanda har ya kasance ya yi sanadiyar rasa ransa ya yi shahada a wannan fita sannan kuma za mu ga yadda ɗabi'unsa na kirki suka bayyana har a cikin lokacin da ake yaƙi wato kasancewar soja a fagen yaƙi ba wani dalili bane da zai hana shi ya zai cire masa abin da ya kamata ya zama yana da shi na san al'umma na san kyautatawa na san taimako kada ya zama da cin shi soja ne kawai daga maganar mutuwa sai mutuwa kawai babu wani abu a gabansa ka duba a matsayin soja ne komanda amma da ya shiga cikin talakawa wanda su ne talakawa abokan fadansa ne amma ya rika tausayawa har da matan da suke gurin matan makiyansa da masu rauni ya rika mika musu taimako yana nuna tausayinsa gare su yana ba da dukiyarsa wanda a lokacin yana da bukatar ta tunda a cikin halin yaƙi yake a cikin halin tafiya amma ya rika daukan dukiyar yana ba su yana taimaka musu yana nuna abin nan san mu ga yadda waccan ku yanganta shi take nunawa yadda yake mu'amalantar sojoji da lokacin da aka jingina shugabancin ga Sufyan ibn Auf al-Azdi ya riƙa yin amfani da kalmomi masu zafi wajen umartar sojoji da hana su wanda ita wannan ku yanga har take ganin ba haka Abdullahi yayi ba lokacin da yake jagorancin al'umma ta nuna masa abin da yake yi kullun yana nuna cewa duk wani abu na wahala idan ya zo to Allah yana kawo saukin shi a cikin gaggawa wanda shi kansa shi wannan komanda sabo ya saurari wannan kuyanga kuma ya yarda da maganar ta kuma ya aiki da gaskiyar da ta gaya masa. To wannan shi ma zai baka misali na yadda wannan al'umma take ta farko. Gashi dai sabon komanda ne, shine shugaba, amma kuma ga ku yanga tana gaya masa yadda ya kamata ya yi aikin sa, kuma zai saurare ta kuma ya mata biyayya. Wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya taimaka wato mutanen farko suka ci nasara a cikin dukkan abin da suka tinkara ko suka sa gaba na aikace-aikace.
Allah ya ba mu ikon kwaikwayinsu, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu daraja aljanna, Allah ya saka musu alkhairi. Mu sauraro tsawon mintuna 35 muna jin wannan tarihi mai matukar mahimmanci, yadda aka buɗe garuruwa a lokacin Sayyidina Usman. Mun ji dai yadda ainihin Sayyidina Muawiya ɗan Abi Sufyan, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa shi da babansa, Allah ya ƙara musu yadda. Mun ga inda ya jagoranci wannan runduna kuma bisa shawararsa, har Allah maɗaukakin sarki ya kai musulunci tsallaken ruwa. Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi, Allah ya ba mu ikon kwaikwayensu. Kar mu sha'afa wannan shiri na magabata na gari, kwamitin Alhawariyun su suke ɗaukar nauyin kawo muku. A dukkan mai son ya turo mana shawara ko tambaya ko kuma wasu ainihin maganganu masu muhimmanci, zai iya neman mu a lamba kamar haka: 0803-63-6669, 0803-63-6669, ko kuma a adireshin mu na imel wato alhawariyun@yahoo.com. muna tare da babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Limo a cikin wannan shiri na magabata na gari, tarihin Sayyidina Usman, halka ta 10. Akarmakallahu sai mu dora.
A shekara ta 32 bayan hijira, mutanen Cyprus wanda suka yi wato Cyprus wanda suka yi yarjejeniya da musulmi akan cewa ba za su yadda su ba wa Rumawa wani taimako ba wanda zai ba su dama su yaƙi musulmi, wanda yarjejeniya ba su ɗore a kanta ba. Shekara ta 32 sai suka karya wannan yarjejeniya, lokacin da Rumawa suka matsa musu lamba akan cewa dole ne su ba su taimakon sojoji, wato su ba su taimakon jiragen ruwa wanda za su ɗauki sojojinsu da za su shiga yakar kasashen musulmi. Haka suka yadda suka ba su wannan. To kaga daga lokacin sun karye waccan yarjejeniya ta sulhu da suka yi da musulmi. To Sayyidina Muawiya ya samu labarin wannan cin amana da mutanen Cyprus, wato Cyprus suka yi. Saboda haka sai ya kulli aniyar cewa zai je mamaye wannan gari, zai kwace garin gaba ɗaya, dawo karkashin musulmi da zamana su suke iko da garin. Kaga babu sauran kuma mutanen Rum su ce za su yi amfani da wannan garin wajen kawo wa musulmi hari a ƙasashen. Da haka musulmi suka kai hari mai tsanani wato ga wannan ƙasa ko wannan tsibiri na Cyprus, da suka kashe na kashewa, suka kama na kamawa, suka kwaso wato dukiya ta ganima mai yawa, wanda shi Muawiya shi ya jagoranci wani bangare na wannan runduna. Sannan Abdullahi bin Sa'ad ibn Abi Sarh shi ma ya jagoranci wani bangare, suka bullo wato tsibirin ta bangarori guda biyu. Nan suka kashe mutane masu yawa, mayaka masu yawa daga cikin mayakan wannan tsibiri, suka kama bayi da yawa, suka samu dukiya mai yawa. To wannan wato abin da za ka iya kiran shi ta'adi da aka yi wa su mutanen Cyprus, ta sa suka ga dole ne su dawo su komi ƙauya ga sojojin musulmi su kuma neman wani sulhu. Sayyidina Muawiya ya ce to ba wani sabon sulhu za mu yi da ku ba, za ku ci gaba da zama a sulhunmu na farko. Suka ce sun yarda, ya ce to a tafi a haka, wato ku ci gaba da koma kan wancan sulhu da sharuɗan da aka yi, ku ci gaba da rike su. A wannan karan Muawiya ga cewa bai kamata ya bar su haka nan ba, ya tafi. Sai aka aje wasu sojoji waɗanda za su yi ribat, waɗanda za su yi zaman dako a wannan tsibiri, wanda su kuma za su yi aiki wajen kare dukkan hare-hare da makiya Rumawa za su yi yunkurin kawowa. Sannan kuma za a samar da tsaro, kada a samu waɗanda tawaye waɗanda za su yi ƙoƙarin haurawa musulmi a wannan gari ko su fito su ce za su nuna taurin kai. Sai na Muawiya tura sojoji 12,000 waɗanda wasu an ebo su ne daga garin Baalabak wanda yanzu yake cikin ƙasar Lebanon. Baalabak daga nan aka ebo sojojin aka gina musu babban birni, aka yi musu masallaci, sannan aka samu su albashi. Sai na Muawiya ake biyan su albashi, suka ci gaba da zama a wannan guri. Saboda haka wannan tsibiri ya samu zaman lafiya, musulmi kuma suka samu wato kariya daga hare-haren da za a ke kawo musu na bazata wanda Romawa suke kawo musu. A musulmi sun kula cewa mutanen Cyprus, wato mutanen Cyprus, ba su da ƙarfin soja, saboda haka suna da rauni yayin da wasu suka kawo musu hari, musamman Romawa, ba yadda suke iya da su. Musulmi sun fahimci cewa Romawa suna nuna fin ƙarfinsu ne ga mutanen Cyprus, saboda haka suke amfani da su don cimma buƙatunsu. Don haka musulmi suka ga cewa haƙƙi ne a kansu su tashi su ba ma waɗannan mutanen kariya daga zaluncin Romawa, kuma su hana waɗannan Romawa samun wani iko da wata galaba a kansu. Isma'il ibn Ayyash yana cewa mutanen Cyprus sun zama mutane ne waɗanda suke masu ƙasƙanci, wato ba su da gata, sannan mutane ne waɗanda aka nuna ƙarfinsu, aka fi ƙarfinsu, wato Romawa suke nuna musu fin ƙarfi, suke ƙwace musu ma wani lokaci mata. Saboda haka haƙƙi ne a kanmu mu tashi mu kare su, wato mu ba su kariya. A daidai wannan yaƙin ne maganar Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu ta fito, wato magana, wata magana da ya yi a daidai a lokacin wannan yaƙin. Ya dubi irin yadda aka riƙa kama wato bayi daga abokan gaba, ya gansu ga sunan duk an kakkama su lokacin da aka kai harin da Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da kuma Abdullahi ibn Abi Sarh suka kai. Ya ga yadda aka riƙa kwaso bayi, sai ya fashe da kuka, sai yake cewa ma ahwana al-khalqi 'ala Allah idha hum 'asaw, فانظر الى هؤلاء القوم بينما هم ظاهرون قاهرون لمن ناواهم فلما تركوا امر الله عز وجل وعصوه ساروا الى ما ترى. ابو الدرداء da ya gansu ya ga irin yanayin da suka zama, ga matan su da ƴaƴan su duk an kamo a matsayin bayi, sai fashe da kuka, yake cewa babu abin da yafi wulakantuwa a wajen Allah kamar bayin sa idan sun saba masa. To da san da bayin Allah suka saba masa, to za su zama mafi wulakanci. Ya ce ka duba waɗannan mutane, da suna da galaba, suna da ƙarfi akan duk waɗanda suke gaba da su, amma yayin da suka bar umarnin Allah azza wa jalla suka saba masa, ka duba yadda suka zama. A wata ruwayar Jubair ibn Nufair sai yake cewa da shi, a tabki wa hadha yawmun azza Allahu fihi al-islam. Ya ce Abu Darda, yanzu kuka kake yi a wannan ranar da Allah ta'ala ya ba wa musulunci izza, ya ba musulunci ɗaukaka, ya ba wa ahalin musulunci ɗaukaka, kuma sai kai kuka. Sai yake cewa wai hak kai canka, inna hadhihi kanat ummatan qahiratan lahum mulk, shi da wannan al'umma ce mai ƙarfi, suna da mulki. Falamma dayya'u amra Allah, yayin da suka tozarta umarnin Allah, sayyarahum ila ma tara, sai ya maida su kamar yadda ka gani dinnan. Sallata Allahu alaihim as-sabih, sai Allah ta'ala ya dora bauta a kansu suka zama bayi. Wa idha sallata ala qaumin as-sabih falaysa lillahi fihim haja, duk sanda Allah kuma yasa bayan mutane suka koma bayi, bayan da suna sarakuna masu iko, to wannan yana nuna Allah baya da bukatar su. Ce ma ahwana al-ibad ala Allah idha taraku amrahu, babu abinda yafi wulakantuwa kamar bayi idan suka bar umarnin wato al'amarin Allah, suka bar umarnin Allah. Wannan magana ta Abu Darda wani abu ne da duk mai basira idan ya kalle shi, duk mai fahimtar al'amarin Allah idan ya kalle shi, zai ga akwai abin izina, akwai abin ɗaukan wa'azi a cikinsa. Sahabi ne babba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana kuka don damuwa da baƙin ciki abinda ya samu waɗannan mutane da Allah ta'ala ya toshe musu basira, suka kimi ƙauya ga kiran gaskiya, wanda ƙarshe suka samu kansu cikin irin wannan mawuyacin hali mai ban takaici. daga matsayi na sarakuna, matsayi na izza, suka dawo wani matsayi na miƙa wuya da saduda da ƙasƙanci, saboda yadda suka doke akan sai sun tsaya akan ƙarya da kuma girman kai da suka yi, suka sa wa kansu na ba za su miƙa wuya ga kiran gaskiya ba. Da a ce sun yi hankali, sun yi tunani, to da sun shiga addinin musulunci, wannan shigar su addinin musulunci zai wanzan musu da mulkin su da suke da shi, garuruwan su za su ci gaba da zama garuruwa ne a raye da ci gaba, kuma za su samu kariya ta daular musulunci. Babu shakka wannan tunani na Abu Darda ya nuna tausayi da yake cikin zuciyarsa da ire-irensa, wanda tausayi ne har ya sa ya rika zubar da hawaye. Babban mutum kamar wannan ya zubar da hawaye da ya nuna maka rahama da tausayi da take cikin zuciyarsa. Ya ga yadda al'umma, irin wannan al'umma wacce ta toge a kan barna, ga shi halin da ta samu kanta a ciki, ga wanzuwa a kan bata, sannan kuma ga mummunan hali da suka waye gari a cikinsa na rashin mulkin da ta suke takama da shi, suke alfahari da shi, suka fada cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. Gwargwadon yadda musulmi zai yi farin ciki cewa ga wani wanda ba musulmi ba ya shiga musulunci, to gwargwadon haka kuma zai yi baƙin ciki idan ya ga kafirai suna rayuwa a cikin ɓata, tare da fahimtar abin da yake wato jiransu a ranar gobe kiyama na azaba mai raɗaɗi ta har abada. To ina kuma a ce baya ga wannan za su fada cikin irin wannan wulaƙanci, su zama bayi, su warwatsu, suna neman mafaka, a wasu ma a kashe su, a rasa rayuwarsu. Babu shakka wannan dole ya sa wa musulmi damuwa. Ina ma a ce mutanen nan sun karɓi musulunci, ina ma a ce mutanen nan sun karɓi shiyarar Allah, ina ma a ce waɗannan mutane sun yarda da hasken da aka zo musu da shi, da ba za su samu kansu cikin irin wannan matsayi ba. Haka shi musulmi har kullum damuwa yake yi yayin da zai ga wato wani batacci ya wanzu cikin bata, ya mutu a cikin bata, ko ya wulakanta cikin bata. Zai so a ce wannan mutum ya samu kubuta ta hanyar tuba ya koma zuwa ga Allah. Saboda haka Abu Darda ya rika fitar da, ya rika zubar da hawaye yayin da ya ga irin wannan mummunan karshe da mutanen Cyprus suka samu kansu. Ubadah ibn Samit, lokacin da aka gama tara ganima wanda aka samu, sai Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake yana cikin wannan runduna, sai yake cewa Muawiya radiyallahu anhu, yake cewa na halarci yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko mutane suka zo suka masa maganar ganima, sai manzon Allah yake cewa mali mimma afa Allahu alaikum min hadhihi alghanaim illa alkhums walkhums mardudun alaikum, yake cewa a cikin wannan ganimar da Allah ta'ala ya bani, ba ni da komai a ciki in bayin da khumusi, wato ɗaya bisa biyar, wanda shine lillahi wa rasuli, shi kadai ne ya kaso na, kuma shi ma wannan in ya zo min ku zan rabawa. Khumusin da ake bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe kuma yana bayan iyalansa, kuma zai rika tarrafa shi ga almasakin wal yatama wal qurba, duk zai ba su. Saboda haka yake cewa wal khumsu kuma mardudun alaikum. Dan haka sai shi Muawiya abinnan Ubadah ibn Samit yake cewa Muawiya ka ji tsoron Allah, a raba ganimar nan yadda ya dace, kada ka ba mu wani sama da haƙƙinsa, sama da abin da ya dace a bashi. Sai Muawiya yake ce masa, na nada ka, kai ne za ka yi raban ganima. Yake cewa saboda Asham a yanzu laysa fi shami afdalu minka wala a'lam, babu wanda ya kai ka daraja, babu wanda ya kai ka ilimi. Don haka ka raba wannan ganima ga mutane waɗanda suka halarci wannan yaƙi, sannan ka ji tsoron Allah a cikin wannan. Saboda haka Ubadah ibn Samit shi ya raba wannan ganima, wanda Abu Darda da Abu Umamata al-Bahili su suka taimaka masa wajen wannan rabo. To haka za mu ga wato wannan gwagwarmaya ta kare da miƙa wuyan mutanen Cyprus, yadda daular musulmi a lokacin ta samu kubuta daga hare-haren da Romawa za su kawo mata ta wannan nahiyar, sannan su kuma waɗannan mutane aka samu damar shigowa cikin su ta yadda za ka cigaba da tallata musu addinin musulunci, wanda addinin musulunci ya shiga cikin su tun a wannan lokaci. Don haka wannan bangare an samu nutsuwa ta bangaren sai bangaren wato Masar, wanda shi kuma bangaren Iskandariya, wanda shi kuma Rumawa shi ma suna nan suna ta tunanin yaya za su yi su bullo musu ta nan gurin, tunda ta nan gurin an samu an toshe sai na Muawiya da shi da sahabban da suke tare da shi a gido yadda za a aka toshe wannan bangare. Yanzu bangaren kuma Masar can yanzu kuma su Rumawa suke hari, kuma sun kula cewa Iskandariya suna da ƙarfi a ciki, amma lokaci guda aka zo sun sai na Umar aka yi fata-fata da su, aka fitar da su. Dawowarsu su kama wannan guri zai ba su dama wajen ci gaba da kutsowa su kwace garin Masar ɗin gaba ɗaya. Don haka suka kudura aniyar cewa to yanzu za su koma ƙarfinsu za su ba da shi ta cikin ɓangaren wajen su ga ya suka yi. Wanda wannan shi ne insha Allahu abinda za mu tattauna a karatunmu na gaba, mu ga cewa can kuma su waɗanne sahabbai ne da sauran waɗanda suka taimaka musu cikin tabi'ai aka yi wannan gwagwarmaya wajen a ga an toshe wato wannan kofa da Rumawa suke so su ɗauko daular musulunci ta nan, da kuma irin yadda aka ci gaba da faɗaɗa ita da'awar ta musulunci wanda har ta shigo bayan an cinye Masar, aka cinye Sudan, aka kuma kada aka yi wajejen Libya, da nan ma aka shiga aka yi ta shigar da musulunci har ya zo Tunis wanda ita ce ake kira Afrika. Insha Allah a karo na gaba za mu tattauna wannan.
Wato dai malam Abdulkule dai ita wannan Cyprus an ci ta da an shigo da ta cikin musulunci ne a lokacin mulkin Sayyidina Usman, kuma ƙarƙashin jagorancin Sayyidina Muawiya. Muawiyan nan yana tare da manya-manyan sahabbai, kalisafosu su Abu Dharr, su Salman al-Farisi, su Abu Qidad ibn al-Aswad, su Abu Umama al-Bahili, duk wannan suna tare da Sayyidina Muawiya, kuma sun yi yaƙi a ƙarƙashin sa,
a ƙarƙashin komandancin sa, shine komanda shi yake bada umarni shi yake hani,
kuma duk sahabbai su bi,
duk sahabbai ne, kuma cikin su akwai wasu wanda suke jikin Sayyidina Ali ibn al-Miqdad ibn al-Aswad, wanda yana ɗaya daga cikin masoya Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala.
Malam babu wata matsala tare da shi
a lokacin? Ba wata matsala lokacin, wannan lokacin Sayyidina Usman ne an cinye, lokacin zamanin Sayyidina Abubakar an cinye, lokacin zamanin Sayyidina Umar an shigo cikin zamanin Sayyidina Usman, dai ba wani wanda ya taba cewa shi ba zai yadda da Sayyidina Muawiya ba, ko ba musulmi ba ne, ko ya yi ridda, ko azzalimi ne, ko ya yi cuta, duk a ƙarƙashin su suke abin nan, inda kafiri ne yaushe za su suna kafiri ƙarƙashin kafiri
ba zai ba. Allah ya saka mu shi alkhairi, Allah ya ƙara mu shi yadda gaba ɗaya. Akan wakala kafin mu sallama, kalmar riba'i din nan shi me take nufi ne?
Riba tana nufin a kai sojoji kan iyakar ƙasar musulmi don su ba da kariya ga wannan ƙasa, kada abokan gaba su shigo, saboda haka suna zaman dako ne a sansani na kan iyaka a ƙasar musulmi, wannan shi ake kira riba.
Wai malam, wani yake tambaya wannan hadisi na Ummu Haram shin ya inganta ko kuma me ingancinsa?
Hadisi ne
wanda na mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mata da wannan yakin da za a ji.
Hadisi yana cikin Sahih Bukhari, ko kololuwar inganta ke
Bukhari ma. To Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Sauraro, da ganin lokaci ya riga ya cin mana, anan za mu dakata a cikin wannan shiri a wannan mako, a cikin wannan shiri na magabata na gari cikin tarihin Sayyidina Usman ibn Affan, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda, tare da babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo, malami a tsangayar shari'a da harkokin addinin musulunci na Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda a yau mun yi halka ta 10 a cikin wannan shiri. Mako mai zuwa insha Allahu ta'ala za mu dora kamar yadda malami mana alƙawari, a madadin kwamitin Al-Hawariyun mai kula da shirin Bashir Sarki Abdulkadir, ni da na gabatar Alkasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, kwana lafiya.